sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu raro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 18 ga watan Satumba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
A yau Litinin ne zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ke tattaro shugabannin duniya a birnin New York a taron da zai mai da hankali wajen azakami ga samar da ci gaba a duniya. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗi a yau Litinin cewa garin Dana na ƙasar Libya da ambaliyar ruwa ta sha har wuya, inda dubban mutane suka rasa rayukansu a makon jiya, na fuskantar barazana ɓarkewar cututtuka da ka iya haifar da wani babban tashin hankalin. A yau Litinin din na Ukraine ta ce Rasha ta yi amfani da makami masu linzami har 24, wato marasa matuƙi har 24 wajen kai hari a yankunan Mykolaiv da Odessa.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau Litinin ake fara taron ƙolin Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara a birnin New York a nan Amurka. A gobe Talata ne shugabannin ƙasashen duniya za su fara gabatar da jawabai da muhawara akan ajandar taron. Bayan haka za ku ji cewa kotun sauraron kararrakin zaben jihar Zamfara ta yi watsi da karar da tsohon gwamnan jihar Bello Matawalle na APC ya shigar akan zaben gwamna Dauda Lawal Dare, inda ta tabbatar da zaben Dauda Lawal Dare na jam'iyyar PDP. Sannan za ku ji cewa kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya, wato NNPCL, da kamfanin Indorama sun rattaba hannu akan wata yarjejeniya da za ta taimaka wajen samar da ayyuka da ƙarin kuɗin shiga ga ƙasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda ya ci gaba da tattaunawa akan wani tallafin ƙasa da ƙasa da ƙungiyar Tarayyar Turai ta ba wasu jami'o'in Najeriya don samar da ilimin fasahar Artificial Intelligence. Amma da farko dai za mu fara da labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro, assalamu alaikum, ga labarin mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Litinin ne zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ke tattaro shugabannin duniya a birnin New York a taron da zai mai da hankali wajen azakami ga samar da ci gaba a duniya. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa kafin fara taron na yau Litinin cewa kashi 15 daga cikin 100 ne kawai na ɗorewar manufofin ci gaba ake sa ran cimmawa zuwa shekara ta 2030. Guterres ya ce babban taron zai ba gwamnatocin ƙasashe damar baje ƙwararren tsare-tsare na samar da ci gaba a cikin sauri. Manufofin sun hada da kawo ƙarshen talauci, ƙarshen yunwa, tabbatar da samun makamashi cikin sauƙi, da ɗaukar matakan gaggawa wajen magance matsalar yanayi da bunƙasa daidaiton jinsi. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗi a yau Litinin cewa garin Dana na ƙasar Libya da ambaliyar ruwa ta sha har wuya, inda dubban mutane suka rasa rayukansu a makon jiya, na fuskantar barazana ɓarkewar cututtuka da ka iya haifar da wani babban tashin hankali. Gagarumar ambaliyar ruwan da ta kashe mutane sama da 300,000, wasu dubbai suka ɓace, ta afka a ƙasar da ke da taban yaƙi da ke arewacin Afirka, da gamuwa da mahaukaciyar gaga, wato ambaliya mai tafa da ruwa wato da aka malakabi da Daniel a ranar 10 ga watan Satumba. Mazauna yankin da ke cikin firgitan aukuwar lamarin su 300,000 da hali yanzu suka rasa matsugunansu na cikin tsananin buƙatar tsaftataccen ruwan sha, abinci da sauran muhimman ababen buƙata na rayuwa a daidai lokacin da ake fargabar ɓarkewar kwalara, gudawa da rashin abinci mai gina jiki, kamar yadda hukumomin na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi gargaɗi. Masu aikin ba da taimako na Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya sun ce ƙungiyoyi tara daga hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya suna samar da ayyukan agaji da taimako ga waɗanda mahaukaciyar guguwar mai tafa da ruwan sama mai ƙarfi ta Daniel da ambaliyar ruwan ya shafa cikin 'yan kwanakin da suka wuce. A yau Litinin ne Ukraine ta ce Rasha ta yi amfani da makamai marasa matuƙi har 24 wajen kai hari a yankunan Mykolaiv da Odessa, da ƙarin harba makamai masu linzami 17 a Ukraine. Sojin Ukraine sun ce sun kakkaɓo 18 daga cikin jiragen marasa matuƙi na Rasha, suka kuma kakkaɓo baki ɗaya makaman masu linzami. Gwamnan yankin Odessa, Oleh Kaifa, ya ce an sace kai hari a gundumar Ismail, inda nan ce tashin ruwan da ake amfani da ita wajen fitar da hatsi take, an kuma kai hari labari akan wani wurin shakata a birnin Velikov ba a dai samu labarin samun rauni ko da sare ba a cikin har-haren. Gwamnan yankin Mykolaiv Vitali Kem ya ce burbushin gini ya haifar da tashin gobara a wani gini yayin da tatsatsin fashewar wani abu ya haifar da lalacewar wasu gine-gine da ke kusa.
To kafin ku ji sauran labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. Yayin da shugabannin kasashen duniya suka fara tattaruwa a birnin New York da ke nan Amurka don taron Majalisar Dinkin Duniya na shekara-shekara, ana sa ran za su mai da hankali akan manufofin raya kasa na shekarar 2030 da suka hada da kawo ƙarshen talauci da yunwa da kuma magance sauyin yanayi. Gasar Phil Hashin Gumel da fasarar rahoton James Barty.
Yau Litinin ake fara taron Majalisar Dinkin Duniya na bana a birnin New York. A cewar Majalisar Dinkin Duniya, shugabannin kasashen duniya za su yi muhawara kan gaggauta ɗaukan matakai kan ajandar shekarar 2030 da kuma ɗaurewa ci gaba na tabbatar da zaman lafiya da wadata. Ga mafi yawa daga cikin shugabannin Afirka, idan aka yi la'akari da abubuwan da suka faru a baya, ana sa ran batun kujerar kwamitin sulhu zai yi fice a jawabansu. A wannan shekara, taron manyan kasashen duniya irin su BRICS da G20 sun faɗaɗa zuwa Afirka. Farfesa Sifo Sipi shi ne tsohon mataimakin shugaban jami'ar tallafawa ta cibiyoyi a jami'ar Zululand. Ya shaida wakilin murya Amurka James Barty cewa baya tunanin Afirka za ta samu kujerar kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya nan ba da jimawa ba. Domin ba kamar G20 ba, kwamitin sulhu yana maganar amfani da ƙarfin soji da tattalin arziki. Sarfila Hashim Gumel daga Washington DC.
A gaida Sarfila Hashim Gumel, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
A yau litinin an samar da abinci da magunguna da aka fi bukata ga yankin Nagorno-Karabakh da ya balle daga Azerbaijan ta wasu hanyoyi biyu a jere, wani mataki da ka iya sauƙaƙa yar tsama da ke tsakanin Azerbaijan din da Armenia. Kungiyar Red Cross ta duniya ta ce ta aiki da manyan motoci ta hanyar Lachin daga Armenia zuwa yankin da ke zagaye da tsaunuka daga kudu maso yamma da kuma hanyar Agdam daga yankin da gwamnatin Azerbaijan ke rike da shi zuwa arewa maso gabas. Jami'in yanki na kungiyar Red Cross ya ce hankula sun kwanta ganin cewa mutane da dama da suka dogara ga tallafin jin kai za su samu mafi yawan abubuwan da suke bukata a nan da 'yan kwanaki masu zuwa. Ya ce mutane na tsayuwa kan layukan amsa burodi na awoyi, inda ya yi fatan ayyukan tallafin za su ci gaba domin ganin mabukata na samun tallafin da suke bukata akan lokaci. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya faɗa a yayin wani taron manema labarai cewa Iran na sa ran samun kudinta dala biliyan 6 waɗanda aka daƙile ƙarƙashin takunkumin da Amurka ta kakaba, waɗanda za a maida su cikin asusun ajiya da ke Qatar daga ƙasar Koriya ta Kudu, lamarin da zai share fagen sakin wasu Amurkawa 5 da ke tsare a Iran da wasu Iranawa wanda ke tsare a Amurka. Rahotanni daga mutanen da ke da masaniya akan batun sun ce tuni haƙatar ta sanar da Amurka da Iran cewa an saki kudaden a yau Litinin. Babu dai wani tabbaci a nan take daga jami'an Amurka. Kakakin kwamitin tsaro na fadar White House John Kirby ya shaida wa muryar Amurka a makon da ya gabata cewa gwamnatin Biden na fatar ganin an gudanar da musayar a nan ba da jimawa ba.
A gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sauraro, ku gafarce mu, ba za mu samu damar kawo muku rahoto akan hukuncin kotun zaben jihar Zamfara ba a daidai wannan lokacin, sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A yayin da ake ci gaba da neman hanyoyin da za a ƙara bunƙasa samar da kuɗaɗen shiga a Najeriya, a ƙarshen mako kamfanin kasuwancin man fetur na ƙasar na NNPCL da kamfanin Indorama sun rattaba hannu akan wata yarjejeniya don bunƙasa samar da iskar gas, takin zamani da ƙarin kuɗin shiga ga ƙasar. Ana kuma sa ran yarjejeniyar za ta taimaka wajen samar da ayyukan yi kusan 55,000 ga al'umman Najeriya. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aika mana da wannan rahoton.
Yarjejeniyar da aka kulla a ranar Asabar tsakanin kamfanin NNPCL da Indorama na samar da iskar gas wani yunkuri ne na inganta amfani da iskar gas ga manyan masana'antu masu amfani da iskar gas din, samar da takin noman zamani da dai sauransu kamar yadda bangarorin biyu suka shaida. A cewar babban daraktan fannin zuba jari na kamfanin NNPCL, Malam Balawunti, ababen da yarjejeniyar za ta samar sun kunshi isar da iskar gas ta fannin haƙowa da raya ƙasa, shimfiɗa ingantattun kayan aikin isar da iskar gas mai ƙarfi ta hanyar bututu masu mahimmanci, samar da tsarin sarrafa man fetur a fannin ƙaramar matatar mai wato condensate refinery. Yana mai cewa gabaki ɗaya abin da ake sa ran za a cimma su ne samar da iskar gas kubi miliyan 800 don amfanin cikin gida, sai a wani ɓangare za a yi amfani da shi wajen samar da adadin iskar gas da ake buƙata ga kamfanin Indorama da fa'idar da za a samar wa kasuwannin cikin gida don biyan buƙatun wuta lantarki na ɓangaren masu kasuwanci da sauran ayyuka musamman ma a yankin kudancin Najeriya. A nasa ɓangare, jagoran tawagar kamfanin Indorama da ya rattaba hannu akan wannan yarjejeniya, Manish Mundra, ya ce alfanun da haɗin gwiwa da NNPC zai samar su ne ƙari a saka hannun jari a ɓangarorin takin noman zamani guda biyu na methanol guda biyu da wani babban aikin samar da sinadari nau'i na daban guda ɗaya baya ga matatar mai da sauran kayayyakin aikin samar da bututun da kamfanin su zai yi. Yana mai kara da cewa wannan aikin zai sanya Najeriya a matsayin ɗaya daga cikin kasashen da ke samar da sinadarin urea a nahiyar Afirka, kuma alhakin sauke nauyin aikin saka hannun jari da rarraba alfanun wannan ma'aunin samun cigaba a fannin masana'antu a ƙasar. A nasa ɓangare, shugaban kamfanin NNPCL Malam Milikiyari ya yi ƙarin bayani akan ababen da yarjejeniyar za ta samar.
Mun dongala hannu ne akan yarjejeniya tsakaninmu da kamfanin Indorama masu yin taki da wasu kayayyaki da aka sani a Port Harcourt domin mu faɗaɗa kasuwancin da muke da su a basu gas wanda za ba su dama su je su yi kamfanin yin taki da kuma methanol da kuma sauran kayayyaki da ake samu daga gas. Wannan babban dama ce. Dama shi shugaban ƙasa Shivaji Bola Ahmed Tinubu ya bada umarni cewa duk da za a nemi gas a basu a yi yarjejeniya da su a tabbatar cewa wannan aikin an fara su, kuma a ƙarshen wannan aikin za mu ga wannan kamfanin za ta sa jari kusan $7 billion cikin shekara uku, kuma a ƙarshe ƙasa ta samu arziki ko amfani na kusan $18 billion cikin shekara 20. Saboda ta wata dama ce wanda dama ƙasar take bukata, kuma Allah ya kaura nan shi ana yin su yanzu, kuma insha Allah mu da wannan kamfanin mun hada hannu kuma babu sakewa insha Allah za tabbatar wannan ya wakana, kuma karin dama ne domin mu tabbatar cewa wasu mutane da suke da niyyar yin ayyukan gas din nan su ma duk zamu karfafa su mu zanna da su mu yi wannan kasuwanci na zuwa a ƙarshe ta ga amfani za ta zo a ƙasa, kuma dama ce wanda da can dama suna nan amma kuma ba a sa mata hankali ba, kuma yanzu wannan lokaci Allah ya kawo lokacin da an sa mata hannu. Wannan yarjejeniya na yau daban yake da wanda muka yi na samun iskan gas da za a sa motoci, shi ma mun riga mun rattafa hannu. Kamfanin nan da muke aiki da su sun ma fara aiki, sun kama babu kama hannun yaro insha Allah, shi ma nan zuwa wata 6 za a ga wasu amfaninsu, kuma cikin shekara za a ga tabbacin kusan motoci 200 za a samu wannan CNG suna amfani da shi.
Kazalika, manyan alfanun wannan damar sun hada da samar da iskar gas sama da TCF $1.7 billion, ganga $100 million na ajiyar mai, samar da kuɗaɗen shiga sama da $18 billion, baya ga samar da guraben aikin yi kusan 55,000. Lima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulra'uf, to yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana. Ƙasar Amurka ta sanar da shirin kafa cibiyar horas da makamashin nukiliya ta farko ta yankin kudu da hamadar Sahara da kuma ƙasar Ghana. Aikin wanda zai ci $1.75 billion zai taimakawa Ghana wajen haɓaka makamashin nukiliya da kawo sauran wasu shirye-shirye da suka danganci fasahar nukiliya. Ga rahoton Redwan Abbas.
Ba da jimawa ba dai kasar Ghana za ta samu sukuni na hassasa makamashin nukiliyar ta mai karfi wadda zai dace da matsayin ƙasa da ƙasa da ke da cikakken tsaro da kuma babu zancen cunkushewa. Shirin da farko zai taimaka wa shugabancin Ghana da nahiyar Afirka sun motsa su cimma ƙudurinsu na tsaron makamashi. Babban muƙaddashin mataimakin sakataren ƙasar Amurka ya ce ƙawancen zai taimaka wa Ghana da sauran ƙasashe masu sauƙin hali a maganar makamashin nuclear, Director General Ghana Nuclear Regulatory Authority, Dr. Ni Kwashi Alati ya ce shirin na da muhimmanci wurin inganta kwarewar aikin fasaha, wurin bukatun da za su bata damar gina nuclear power plant din ta na farko.
Developing skills in the nuclear industry is quite a long arduous task and is very expensive.
Inganta kwarewa cikin makamashin nukiliya na bukatar yin aiki tukuru kuma yana da tsada, don haka za mu yi aiki tare da tura tarin ma'aikatanmu waje su samu kwarewar da ake bukata. To amma ita ce biyar bayar da koron nan a Ghana za a kafa ta, kuma akalla za mu iya samun fasahar ba da kwarin gwiwa a nan Ghana. Dr. Alati ya ce kawancin baya nufin cewa Ghana ta zaɓi fasahar makamashin nukiliyar Amurka wa shirin nukiliyar ta.
Nuclear has made it very clear that we are in a procurement process.
Bayan aikin ya bayyana a fili cewar muna a cikin halin samun tsarurruka, kuma a gaskiya sun bayyana a fili ga dukkan masu sha'awa cewar ba za a zaɓi fasahar ba tukun. Kasar Amurka na yin haka ne, kuma sun fito sun nuna cewa suna taimakon mu ne saboda suna jin cewa Ghana wuri ne mai kyau da za a iya soma wannan shiri. Kuma a gaskiya na jin tarin ƙasashen Afirka suna tunanin shiga shirin na nukiliya da ake ciki, in har ƙasar Amurka za ta kasance cikin shirin na taimaka wa cigaba ɗin. Na dai tuntuɓi Jafaru Ɗankobiya, masanin kimiyya yanayi da halayen sauran halittu.
Makamashi na nukiliya makamashi ne da ke da amfani sosai, musamman wannan lokacin da muka samu kanmu duniya tana kuskantan sananin dumamar yanayi. Wannan makamashi na nukiliya an san kasashen da suka kware, to daga cikin waɗannan kasashe kasan Amurka na farko a cikin waɗanda aka fi sani tana amfani da makamashi na nukiliya.
Yaya kuka ji sanarwar Amurka za ta yi wannan aikin a Ghana?
To abu ne da yake abun fariya makasan Ghana. To amma dalilan da yasa Amurka suka huskanci kasan Ghana tana da yawa. In mun dubi sauran kasashen Afirka baki daya, rashin zaman lafiya ya habaka da garuka da yawa.
Ko wani irin amfani Ghana za ta samu?
Amfanin da Ghana za ta samu akan wannan, a nan kasan Ghana muna da makarantayya wanda ake karantar da yara na fannin wannan abu, amma a samu wurin da za su iya su jarraba bashi, kisa wannan alkhairi ne ma wannan kasa.
Yana kuma daga irin amfani da Ghana za ta samu wutar lantarki da ke magance matsalar ɗumamar yanayi. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan Abbas. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkwa dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku.
Masu sauraron assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwa dan Adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawa da wakilinmu da ke Bauchi, Abdulwahab Muhammad, yayi da Zailani Baffa, kakakin jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Bauchi, game da wani tallafi da kungiyar tarayyar Turai ta baiwa jami'ar tare da wasu jami'o'i a Najeriya, game da shirin nan na sabon nau'in na'ura mai kwakwalwa da ake kira Artificial Intelligence. A wannan mako za mu dora tare da jin karin haske daga bakin Zailani Baffa.
To in dai maganar gaskiya zan gaya maka, Abdullahi, har yanzu mu dai Afirka din ba mu kai matsayin da za mu iya amfani da wayannan abubuwa idan har an same su ma 100% ba. Ma'ana akwai lokaci dai da zai zo wanda za mu iya muran su. Amma dai yanzu bangare ne in ka kula na ilimi ake aiki da shi. Me bangaren ilimi inda za a yi amfani da kwakwalwa da ilimin da Allah ya bamu domin a kirkiro wayannan abubuwan. Ai mun yi ta kirkiro abubuwa da yawa na cigaba wanda ilimi da Allah ya bamu a Afirka. Amma saboda bamu da abubuwan da za su iya irke wayannan sun fi amfani wayansu a kasashen waje. Alal misali yanzu kaga ko yanzu yanda muke zaune da kai a nan ba lantarki ba wuta. To ai irin wayannan abubuwan ba sa aiki sai da lantarki, cikakken lantarki, an kullum muna da wuta. Kamar irin mota ce da za a ce maka an kawo mota mai caji da batiri, ai ba za ta yi a ji dadin ta kasan ne yanda ya kamata ba, saboda me in ta tashi daga nan zuwa Jos wata kila batiri yayi sanyi kana so kai caji a Jos, in ka kama hanya a jeji ma sai kaga batiri ya kamar mai ne ko ina muna da filling stations. Yawa, to dole ne sai da wannan. To in babu guraren caji kuma ba wutar lantarki, ai kaga motar ta zama hatsari ne in ka ce za ka yi aiki da ita. To ko shi wannan artificial intelligence haka yake, abu ne wanda yake a yanzu dai bangare ne na ilimi wanda ba za mu daina neman sa ba, kuma muka ce mun taimakawa al'ummomi ba kuma dole sai muka daina ba.
In ka duba kasashen da suka ci gaba shi ne ake kokari a kawo mana nan. To gwamnatocinmu da aka shiga wannan taimakekeniya da su, yaya za ka ga irin yunkurinsu ko ba da kai da guduma da suka nema wayannan mutane don saboda ci amfanin wannan fasaha?
To gaskiya ka ga wannan abu ba kai tsaye tsakanin gwamnatoci aka yi shi ba, bangare ne na ilimi. A lokacin da aka zauna an dai yi taro a Batakwal, aka kawo wayannan abubuwa kuma har aka tafi can kasar Jamus aka yi miki na farko, duk dai da sanin gwamnati ma'ana, amma ba wai gwamnatin Najeriya ne su kutumta tashi ta je ta European Union ta nemi a yi hakan din ba. Yawa, ita kanta EU ai ba gwamnati ba ce, kungiya
ce
wanda ta haɗin kan Turawa. Sannan kuma jami'o'in da ta zaɓa ɗin ita ta san halin da ta bi ta zaɓe su, ta ce su za ta ba su wannan grantin kuɗi yana nan na wannan ɓangaren. Kuma nan take so a yi karatu ne na ilimin master's degree ne za a yi na kowanne za a yi shi cikin wata 36. To idan an zo karatu ne wanda za a yi, kuma za a yi bincike da kere-kere da sauransu, wanda ba lalle jami'o'i guda biyar ɗin na cikin Najeriya sai sun amfani Najeriya ba ko kuma sosai ba, abu ne wanda zai amfani duk ɗan adam na duniya gabaki ɗaya. Ilimi ne za a haɗa shi guri guda, kuma za mu samu matasa wanda suke da sha'awa a wannan su yi karatun wannan abu har a samu wannan nasara ɗin. To saboda haka zai iya kasancewa gwamnatin Najeriya yanzu ta tutusa
sha'awa
a kai, ita ma wanda yake watakila duk abin da za a yi ya zamana cewa hukumomi wa'inda suke na gwamnati wanda ya shafi wannan ɓangaren su ma sun shigo su ga cewa da su aka yi kuma ya amfani ita Najeriya, inda za a yi wannan binciken a cikin jami'o'inta.
To kaman shi dai wannan mutum kowane ilimi aka sa masa zai yi, so ba wai sai kawai wani sashe kamar misali ko na kimiyya ne kawai zai yi ba, dukkan ilimin da yake wanda kuke yake manhajarku a nan jami'a ta Abokatawa Balewa.
Kwarai da gaske, ashi wannan ba lalle kuma zai kasance sai mutum ba ne. Wato ita kanta me yake kira computer,
na'ura
mai kwakwalwa, za a iya amfani da ita a saka mata irin wannan ilimi ɗin, ka fahimta? Wanda yake in an shigar da ita da kanta yanzu kamar malami kawai yana kawowa scripts ɗin yara, za ta iya duba su. Idan ta duba su kuma za ta ba kowa makinsa, kuma
ta computer
kware da gaske, sannan kuma sai ta ba wa malami result din da ake so. Saboda me, kamar yadda na gaya ma, duk abin da kake so ta yi wanda ka saba yi a matsayin ka na dan adam, to za ta yi maka. Ayyu abin software ne, ba karfe bane shi, karfe ai hardware ne, naji duk abin da ka san zaka iya taba shi da shi ne ake kira hardware, kamar a engineering. Amma software wani abu ne na ilimi wanda za a shigar da shi process yake. Ka gane? Yawa, yanzu kamar
to ba iya taba shi da hannu, shi
ba a taba shi. Yanzu kamar kanki, yanzu ayin ka bude computer zaka ga ta fito maka da wani, sai ce wani danki da girelin ta bude ta zuwa hannu haske ko
haka,
to wai ta fito ma da wasu rubutu
haka.
To in ta rubutun nan sai ta gaya maka in kaman
sai ta baka abubuwa
in kaman shafin
abubuwan da kake
yawa ta kuma sai ka misali akwai abin da ake kiran sa wai antivirus ko in ya mutu ko baya aiki kaga za ta fito ta nuna maka ba tambayan da kai ce maka is out of date ta to duk wannan aikin da wannan akwatin computer yake wannan ayyuka da za su kara maka ilimi su gaya maka abin da za ka yi aiki su ake kira software
ba sauraro wannan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za ku je mu tare da wani sabon shirin inda kuma muke saran tabo matsalolin da dalibai da iyaye ke ciki bangane karin kudin makarantu na jami'o'i da aka yi a Najeriya sakamakon cire tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi a madadin wakilin namu Abdulwahab Muhammad da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leonard Gresham naku baban yaji brin ke cewa huta lafiya sai wani mako
san hakika ba da tangarda ba
a gaida baban gida Jibril to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne da fito daga Ado Salati Goma ga Annabarin Jauda Usaini Dangwa ta Karasuwa da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal da Lawal Ben Ambali MK dan Silba Sakoto da Aliko Autaka Fintelwa da Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabarin Jauda suka ce hana 'yan Najeriya yin amfani da generator da gwamnatin Najeriya ke sanyi domin samun musu da wutar lantarki. Mu je wallahi ba mu ga bambancin shida a ce mu wanda ke kan bishiya ya saki reshe ya kama ganye ba. Domin Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. Don haka dai Allah ya ji kan 'yan Najeriya ba dan sun mutu ba. Sai saƙonmu na gaba da ke cewa yin sasanci da 'yan ta'adda hakan tamkar gazawar gwamnatin ne. Da fatan gwamnatoci da hukumomin tsaro za su yi watsi da duk wani sasancinsu ba da himma sosai wajen kawar da duk wasu 'yan ta'adda a ko'ina suke. Domin babu wanda ya fi ƙarfin gwamnati. Saƙo daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga Salihu Isa Fa na ƙaramar hukumar Dangi. Ya fara sallama ya ce yanzu kam ƙarya ta ƙarewa bodari sai tusa. Na fara da wannan karin magana ne ga manajan wutar lantarki na da Hakebi da cewa wannan watan akwai magana karɓar kuɗin wuta ne. Ganin cewa gobarar tashar turakun wuta da ke birnin Kebbi ta ƙone saboda mu da ƙonewar turakun wuta da rashin ƙonewar tashar turakun wuta. Duk uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya ba ma samun wuta illa kawai biyan kuɗin wuta. Daga nan sai saƙonmu na ƙarshe da ke cewa nuna halin ko in kula da gwamnatin jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin gwamnatin Dukkwarar da ta yi ma gidan rediyon jihar Katsina KTRS hakan ya sa lumfashin gidan rediyon na neman ɗaukewa. Da fatan gwamnan Radda za ta kai wa gidan rediyon ɗaukin gaggawa. Saƙo daga Haruna Muhammad, shugaban ƙungiyar muryar jama'a.
Madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A yau Litinin zaren babban taron majalisar ɗinkin duniya ke tattaro shugabannin duniya a birnin New York a taron da zai mai da hankali wajen azaƙami ga samar da ci gaba a duniya. Sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya faɗa kafin fara taron na yau Litinin cewa kashi 15 daga cikin 100 ne kawai na ɗorewar manufofin ci gaba da ake sa ran cimmawa zuwa shekara ta 2030. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗi a yau Litinin cewa garin Dana na ƙasar Libya da ambaliyar ruwa ta shahar wuya inda dubban mutane suka rasa rayukansu na fuskantar barazanar ɓarkewar cututtuka da ka iya haifar da wani babban tashin hankalin. Har ila a yau Litinin na Ukraine ta ce Rasha ta yi amfani da makamai marasa matuƙi har 24 wajen kai hari a yankunan Mykolaiv da Odessa da ƙarin harba makamai masu linzami 17 a garin wato a ƙasar ta Ukraine. Sojin Ukraine sun ce sun kakaɓo 18 daga cikin jiragen marasa matuƙi na Rasha suka kuma kakaɓo baki ɗayan makaman masu linzami. A yau Litinin an samar da abinci da magunguna da aka fi bukata ga yankin Nagorno-Karabakh da ya balle daga Azerbaijan ta wasu hanyoyi biyu a jere wani mataki da ka iya sauƙaƙa yar tsama da ke tsakanin Azerbaijan din da Armenia.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Fiona wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu Jumbe Hamza Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.